والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الله تبارك وتعالى وديا ليسايك دار موانا الدرسي نا تفسير القرآن من جرمة منا تكن سورة النور ما منا كان آية 27 إن شاء الله زام تأس زام دورة. Me yasa ba ku zuwa dare ku yi abin da za ku yi sai mun zo mun fara ku tsaye da ba wanda za mu tsaya musu. Muna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan karatun Alkur'ani mai girma. Muna cikin suratul Nur, muna aya ta 27 kafin mu ci gaba akwai wato tambayoyi. Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam ina maka fatan alkhairi da to wato kai da al'umma. Muna godiya da fatan alheri, Allah ya maka kowa alheri. Kimanin tambaya ta, idan ka samu mutane wato a guri musulmi da wanda ba musulmi ba, ya zan musu sallama. Karin jayar da zatanka kawai ka ce ya musu sallama kawai ka wuce. Dama malamai maganar da suke shi ne wanda ya bayyana maka wassalamu ala man tabi'a al-huda, kuma yadda annabi Musa alayhi salam ya yi da mutanen Fir'auna. Tambayar ta biyu yana cewa in mutum yana banɗaki sai aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam, mutum zai yi masa salati? Malamai suna da magana a nan saboda ba a ambatar sunan Allah a banɗaki. Sai suka tasu kashi biyu, wasu ɓangaren suka ce kawai tunda kana banɗaki sai ka shi mu, wasu ko suka ce wato sai ka yi masa salati da zuciya, saboda abin da yake zuciya bai fito fili ba, amma ba a ambaci sunan Allah a cikin banɗaki. Kuma in ka ce sallallahu to ka ambaci sunan Allah a ciki. Saboda haka suka tafi a kan haka. Wasu ko suna ganin kamar abin da ya faru da annabi yana banɗaki ko sai wani ya zo ya sallama sai bai amsa ba, sai da ya fito daga banɗakin sai ya amsa sallama. To wasu malamai suna ganin cewa idan ka fito daga banɗaki sai kai masa salati tunda ka riga ka je daga ciki. Wannan maganganu guda uku su ne suke zazzagayawa a tsakanin haka. Ɓangaren suna cewa ba za a yi ba saboda sunan Allah ne, ba za a ambata ba a cikin banɗaki. Ɗaya ɓangaren sun ce ka ambata a zuciyarka, wato yanzu ka ji an ambace shi kuma ka yi salati a zuci ba tare da ka furta a kan harshe, saboda abin da yake cikin zuci bai fito fili ya bayyana. Suka ce a'a, idan ka fita daga banɗaki sai kai ma annabi salati tunda har ka ji an ambace shi. Na uku ya ce ina barin addu'a ni da mahaifiyata, ana bin mu bashi, wato Allah ya ba mu ikon biya, Allah Ubangiji ya ba ku ikon biya, bashi kayan kuma ya ce Allah ya bashi mata ta gari. To wannan kai kai addu'a mu kuma sai mu ce amin, shi ne addu'a. Wannan cewa assalamu alaikum, malam tambaya ta ita ce idan za ka yi sallar tarawihi za ka iya yin raka'a huɗu? Na ga wannan ba mun amsa, mun yi bayani a nan yadda za a yi ta. Ka yi haƙuri sai ka koma baya ka samu bayanin da muka. Daga ƙarshe ina neman wato addu'a gurin malam da ƴan uwa, Allah ya bani miji na gari, to mace ce kenan ko, da sauran ƴan uwa na mata, Allah ya biya kowa bukatarsa. To amin, Allah ya bada miji na gari. Wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, yace malam tambaya da fatan an sha ruwa lafiya, Allah ya sa amin. Malam tambaya na akan mutum in yana sallah in ya ji kaki ya zai yi da shi. Malaminmu ya ce mana in namiji ne zai tofa a aljihunsa, in mace ne kuma sai a wato a hijabinta a jikinta za ta tofa. To to muna da shakkunta kenan tambayar da suka yi, menene amsar? A tashi lafiya. To tunda ka kawo sunan cewa an tambayi wani kuma malamin ka ne, yaya aka yaba malamin ka kuma zai ma fito ba za ka yarda da ita ba? Ba malamin ka ba ne ke, amma malamin ka in ka tambaye shi to sai ka yi haƙuri a kan abin da ka tambaye shi. Da haka muna sake mayar da kai wurin malamin ka, mu ba za mu shiga tsakanin ka da malamin ka, ka koma wajen malamin ka sake tambayar yaya bayanin yake. Ban gane abin yadda malamin yake sai ya sake maka bayani. Ba ma shiga irin wannan. Ko akwai mai magana? Babu ko? To shi kenan. Inda babu, idan mun ce aniyar kowa ta bishi ba mai laifi ba ko? A? To me yan da aniyar ka ta bika? Ina ga kamar ba. Amma a tsarin Hausa kamar magana ce wacce ba ta da daɗi ko? In an ce aniyar ka ta bi. Amma mu da yake muna da karatu adabin Hausa, ka san an ce wai duk wanda ka ji an ce aniyar ka ta bi shi yana ta faɗa. Aniyar ce aka ce ba ta da kyawu har zuci. Saboda haka wanda yake da kyakkyawar aniya in ka ce masa aniyar ka ta bi shi, ai ba matsala ko? To yanzu mu janye mu ce aniyar kowa kar ka bi shi? A to kenan aniyar kowa ta bi shi? Ai jama'a, kowa sai ya kulla niyya mai kyau kuma kai ma Allah kyakkyawan zato sai wato ya abun nan sai sai ka same shi inda kake tsammani muna son mu dan ja hankali kaɗan dangane da abin da ya shafi duniya wannan duniya sai dai a yi ci addu'a abin da yake faruwa wato yanzu tsakanin Isra'il da Iran da kuma America wannan abin Allah muke roƙo ya kawo saukinsa abu na farko kenan a gefe guda kuma muna addu'a waɗannan azzaluman ƙasashe da suke cin zalin musulmai to Allah kada ka ba su nasara Allah kada ka ba su nasara Isra'ila ba irin ta'addancin da ba ta yi a kan mutum na America tana ɗore mata gefe da haka muna addu'a ya Allah kada ka ba su nasara Allah kada ka ba su nasara gani Allah kada ka ba su nasara a kan abin da suke yi na zalunci wannan abin kuma idan ba Allah ne ya kawo saukinsa ba to zai shafi duniya sai dai Allah ya sauke amma mu abin da muka sani shine nasara tana ga waɗanda aka zalunta insha Allah duk wanda aka zalunce shi to shine da nasara saboda a taya su da addu'a Allah ya rusa zalunci ya rusa azzalumai waɗannan ƙasashe guda biyu da America da Isra'ila sun daɗe suna zaluntar al'ummar musulmai yankin Larabawa kuma ya kamata su faɗaka cewa fa su ake hari su ma domin idan kana kallon dan wani saɓani da yake tsakaninka da wani baka ba shi kariya ba baka taimake shi ba za ka taimaki azzalumi a kansa idan kai ba duk Allah wanda za ku zai saboda Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi na haramta zalunci a kaina kuma na sanya shi a tsakanin ku ya zama tuha kuma ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta muna roƙon Allah ya rusa su kar ya ba su nasara Larabawa kuma su shiga ruwan hankalinsu a wannan gabar kuma nake son in ja hankalin ƴan uwanmu da muke zaune a nan ƙasa su ne kiristoci kiran da nake musu shi ne ya kamata su sani fa cewa Isra'ila ko America da suke wai maganar suna ganin kamar za a gayyato ta za su kai ƙara to in suka duba za su bi kai za su taɓa kuma Isra'ila Yahudanci ne Yahudawa ne waɗanda ba su ƙaunar ma Kirista ba ta san Nasara su kuma Kiristoci sun fi dangantaka da Nasara Annabi Isa alaihi salam kuma mu shaida da dama Alƙur'ani ya faɗa shi ne la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladheena amanu yahudan walladheena ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladheena qalu inna nasara Ubangiji ne yake ba da wannan shaida cikin suratul Ma'ida cewa ba za ka taɓa samun mutanen da suke da zurfin ƙiyayya mummunar gaba akan waɗanda suka yi imani ba kamar Yahudawa waɗanda suke kusa da tausayi su ne waɗanda suka ce Nasara to kada ku ɗauka wai cewa Isra'ila ƙaunar ku take yi har kuna kaiwa kuka kada ku ɗauka Yahudawan America wai son ku suke ba sa son ku wallahi ba son ku suke ba ya kamata kiristocin Najeriya su san wannan dan haka kawai mu haɗa kanmu mu zauna lafiya mu samu abin da ya kamata mu yi ma ƙasar mu kyakkyawan fatan alheri amma wai za ka kai ƙara za ka je ka gayyato waɗannan Yahudawa Isra'il su ne waɗanda ba su ƙaunar Kirista ba su ƙaunar musulmi ba Yahudi haka yake wai kana tsammanin za ka je ka haɗa kai da shi babu kawai barna ce za su ce wa mutane a cikin kafa. Yanzu tun da ga minista na tsaro wanda aka ce lokacin an saukar da wancan an sa wannan, tun da yamma kuma abubuwan matsaluwa su an kashe can, an yi wane ne, an kashe wasu suna tarawih, an kashe wasu suna mene, an yi wane ne har yaushe jama'a? Saboda haka wannan zalunci baya ɗorewa, duk inda ya kai ƙololuwarsa sai Allah ya rusa shi, duk inda ya kai ƙololuwarsa. Saboda haka ƙasar mu ta fita ta cikin addu'a, kuma mu yi ma Allah kyakkyawan zato, kada wani ya yi ma Allah mummunan zato, domin waɗanda suka yi ma Allah mummunan zato mun ga yadda Allah ya ba da labarinsu cikin suratul Fatir, alaihim da'iratus sau. Allah ya ce tunda mummunan zato suke, yadhunnuna billahi dhanna sau, suna yi ma Allah mummunan zato. Shi kuma Allah din ya faɗa cikin hadisul qudusi, ya ce ana inda zanni abdi, ana nan ina nan inda bawa na yake mutu. Yan Najeriya, idan kuna tsammanin Najeriya za ta gyaru, wannan shi ne zatonku a gurin Allah zai gyara ta. Babu wani abu da yake wai zai tabbata a duniya, duniya ba ta tabbatar da abubuwa, ko ya abin ya zo wata rana zai kada mai shi karasa. Amma kai ma Allah kyakkyawan zato. Na ba ku misali a nan, kawai Annabi ya shigo ya ga wani ya kai gargara, harshensa ya fara karyewa, idan ruwan da sun fito zai tashi daga duniya zuwa lahira. Tambayar da Annabi yake masa ya ce za ka tafi gun Allah, me kake tsammani gunsa? Ya ce ina tsammanin rahamarsa. Ya ce kana ciki. Kawai abin da Annabi ya gaya masa, ba a yi maganar sallar shi ba, ba wani abu, ka wannan zaton kake yi ma Allah rahama zai baka? Ya ce kawai kana ciki. Ku yi ma ƙasar nan kyakkyawan zato. Allah sai ya tabbatar muku da zato. Haka Allah ya yi. Kuma ka kwatanta ko da rayuwa, idan rayuwar duniya, in kana son ka ga cewa ko abin da nake gaya maka watakila kamar ba gaskiya ba ne, kana ganin ba gaskiya ba ce, gobe da safe idan gari ya waye, kafin ka fito daga gida, ka yi ma Allah mummunan zato, ka ce ko ka fita ba za ka samu ko kuma ba za ka ga yadda Allah zai maka. Wallahi kai wannan mummunan zato, idan ku biyu ne a ɗaki kuke kwana, to ku raba tunani. Wannan ya ce to ko na fita ba zan samu ba, wannan kuma ya ce in Allah ya ji inda fita zan samu, ku gwada za ku biya da za ku tsare. Da gaske ne ka gaya mana, ai Annabi ba zai mana abin nan ba, da gaske faɗa, ana inda zanni abdi, ina nan a inda bawa na yake zato. To da ka kai ma Allah kyakkyawan zato, kuma ku saka ƙasarku cikin addu'a. Na gaya muku tun ranar buɗe karatun nan ba ranar da ba na jaddada wannan magana. Ku tsaya fa, ku tsaya ku yi addu'a sosai, ba wai a'a ta yi addu'a ba, ba wannan maganar muke so. Mutum ne za a zo a yi ta hira, wani ya ci indomin ɗinsa, wani ya ɗan sha shayinsa, wani ya ɗan sha lemo, sai ku kafa hirar ku, shi kenan. To yaya za a tafi gida? To fa sai addu'a, kuma in ka je ba addu'a za ka yi? A to ba wannan zancen muke so. Zama za ka yi tukuru, share fili, share lokaci, ka ba ma Allah lokaci, ka ɗaga hannunka ka ce ya Allah ga ƙasar nan ba za mu iya ba, muna son kawo mana agajin. Allah zai kawo mu. Wannan shi ne. So za mu koma karatunmu insha Allah. Muna yi ma Sardauna barka da zuwa. Sardaunan Gombe ko? An gane dai barka da zuwa. Muna ma barka da zuwa wannan guri da wannan ziyara. Mun san cewa ƙauna ce. Na? Mala Abubakar Pharmacy. Ha? Pharmacy. Masu san magani kenan ko? To Mala Abubakar Pharmacy barka da zuwa. Da sauran tawaga da suka rufa masa baya, muna fatan alheri. Allah Ubangiji ya sa a gama lafiya. Ma Allah ya ba da nasara. Malam zai karanta mana aya watakila zan jira tsaye da ku sun da waɗannan ƙayoyin sun shiga kuma kun san an jira tsaye ana yin latti ba a kisa da wuri yawa saboda haka zan jira tsaye da ku a cikin wannan ayar ta ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم
نعم ليس عليكم
ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون
تبارك وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكم إيماني الله يكرم ما شئ إيماني masu imani kare Allah ya kira kamar yadda dan masabubu yake cewa in an yi kiran masu imani to ko dai umurni Allah zai bayar ko kuma hali zai hana saboda waɗannan su ne masu iya sadar da umurni in Allah ya ba da umurni masu imani sannan kuma su ne masu hannuwa idan Allah ya yi hana yace ya ku masu imani la tadkhulu buyutan kada ku shiga gida ghaira buyutikum gidan da ba naku ba doka kenan ko doka ko doka sai Allah ya saka ko la tadkhulu buyutan kada ku shiga gidaje ghaira buyutikum gidajen da ba naku ba to sai kawo kuma abin da za ku yi amma farko an saka doka so doka ce wadda take jiran wani abu ya biyo baya idan wani abu ya biyo baya shi abin da zai biyo bayan ko ya maka izinin shiga ko kuma ya maka hannu na shiga Allah ya ce hatta tasta'dishu wato har sai kun nemi izini tasta'dishu wasu malaman suna fassara shi da tasta'zimu wato har sai kun nemi izini idan kuka nemi izini wato sallimu ku yi sallama ala ahliha a bisa mutanen wannan gida idan sun ba da izini sai a shiga ubangiji ya ce zalikum khairul lakum wannan abun da na dora na faɗa muku shi ne zai fi muku alheri la'allakum tadhakkarun ko cewa ku za ku yi tunani wala'alla idan ka karanta ba ka yi tunani ba za ka yi afkawa gidan wani babu izini to rashin tunanin ka kuma zai sa ka ga abin da ma ba ka so kila ka gani a gidan ko ka tarar da mai gidan a kan yadda bai kamata ka tarar da shi ba ko wani abu bai kama da haka so wannan magana mun faɗe ta don ku yi tunani in ji shi Allah ku tuna sai ce fa in lam tajidu fiha ahadan ka nemi izinin ka yi sallama amma kuma ba a samu kowa ba a cikin gida shine fa in lam tajidu fiha ahadan idan ba ku samu wani ko ɗaya ba a gidan fala tadkhuluha to kada ku shige ta hatta yu'zana lakum har sai an muku izini Ubangiji ya ce zai yi ka samu wani a gidan amma bayaninsa shi ne ba na ka shiga ba wa in kila lakum rji'u idan aka ce ku koma ga shi ne ka samu mutum a gidan kuma bai maka izini shiga ba hasali ma cewa ka koma malam ba ma buƙatar bako yanzu. To sai Allah ya ce farji'u, ku koma ɗin. Saboda gida sutura ce ta ɗan adam, nan yake tada sirrinka, yanzu ya ce ka koma, to kawai ka koma. Ba wai guna guri za ka tsaya kai ta yi ba, yanzu duk tafiyar nan da zai to waye ke kazo, duk tafiyar da kai waye ke ka yi ta, ba da mai gidan kuke ba, kawai haka ka ɗauki kanka ka tafi. Yanzu ga shi nan kana kallonsa, ya ce ka koma. Kuma dai wannan alƙur'ani kun san ba na gidana ne kake yi da wannan kalmomin ba ko na gidan kuma wannan jin haka yake ko na Qur'ani da yake duk hannunku na duk haka ya faɗa ai ko wa in qila lakum irji'u idan ya an ce muku ku koma farji'u ku koma wajin yake huwa azka azka lakum wannan shine yafi ba ku tsarki kuma shi ne ya fi tabbatar da kyautatuwar gidan mutum ne ka zo bai baka gaya masa ba bai abin ya toke ba komai in yi jima ka koma kawai ka koma Allah ya ce wannan shi ne ya fi maka kyau wallahu bima ta'amaluna alim Allah masani ne da abin da kuke aikatawa sai ya ce laisa alaikum junahun babu laifi a kanku an tadkhulu buyutan ku shiga wasu gidaje ghayra maskunati amma gidajen da su ba zama ake a cikin su ba amma kuma a cikin su fiha mata'un lakum wato a ciki akwai wani amfani na ku da kuke samu malamai da sun fassara irin waɗannan da shaguna a kasuwa su ma gidaje don ana kulle su suna da kofa ana rufe su to shago mai wanda ya bude shago ba sai ka ce masa zo ba ko in shigo dama so yake ka shigo akwai mata'un amfani a ciki wanda za ka saya da shi ma wanda zai sayar wannan aka ce babu lafi da ai sai ce wallahu ya'lam Allah fa shi ne mafi sani da ma tubuduna da abinda kuke bayyana wa ma taktumuna da kuma abinda kuke koyewa cikin wannan ayoyi guda uku da muka karanta akwai ladubba waɗanda idan mun kula da su za su amfane mu ƙwarai da gaske wajen zaman takewa shi yasa da ce za mu yi raɗe na farko mai yasa Allah ya sa sai annabi ibrahim ya kamata a ce kawai tun da ka zo ne sai ka kutsa kai mai yasa aka sa wannan sanatun da ziyara za ta da akwai ladubba na ziyara shi ma ya kamata a ce mun san su domin abin da wasu mutane suke yi haka kawai sun tattara da dai gidan mutum ko yana da aiki ko ba su sanar masa kuma wai mutum sai daga yana ta jin tsoron ko ba ya sanya gaya musu su tafi to ba wai a kanku ba gidan annabi ma fa ana taruwa sai a ci abinci sai su ki tafiya Allah ya ce shi baya jin kunyar ya bayyana musu in annabi kana jin kunya ni zan gaya musu Allah ya ce idan kun ci abinci kowa ya watsa kar a take zama ana taimu annabi zancen da ba shi kenan yanzu sai ka tashi ka je gidan wani yana son ka tafi ma ka ki tafiya kuma ba ku yi ka'ida da shi akan ciwon danka ba kuma watakila abincinsa shi kadai ne zai iya isansa yanzu ka zo daidai lokacin da ba a gayyato ka ba to wa ta kuma in ya juya maka baya ya ce zai ci abincinsa kai hakuri sai ya gama ka rika cewa yana da ruwa to waye kawo ka to za mu faɗi abinda ake kira adabuz ziyara ladubba da ziyara domin mu gyara zamantakewar gidaje akwai kuma wasu ladubba farsa wadda suka danganta da wanda za ta bakwanta duk a cikin waɗannan ayoyin za mu yi zaɓe mai nisa watakila gobe zuwa jibi zuwa za ta bugama kuma bukatar mu shine ba dole sai mun yi sauri ba muna son kawai ka gane abubuwan saboda a yadda ake rayuwa a yanzu to ba a neman ku kawai wai sai an dadada ba wanda za a je gunsa ko sai an bi ka'ida haka kawai wani ma ba garin yake ba amma zai taso kuma ba zai gaya wa mai gidan ba ba zai lokacin da ka zo dare ya yi sun gama cin abincinsu ya za a yi da kai duka kuma watakila in ka koma ba a baka abinci ba har ka ba da labari tunda muka je wallahi har ka muka kwana mutanen nan ba su kawo mana abinci ba to waye ce ka zo wai waye ce ka zo ma ta kuma da zan tanada maka abinci a kan me kana so tanada ma abinci ne ka sanar da ni kuma idan za ka gani a ladubba na ziyara ne idan ka sanar da ni to zan iya ce maka ba ban shirya zuwan ka ba wallahi ba ni ba ya to ai na riga na samu hanya to waye ka ta magana gaskiya ne mu muna son ka gane cewa wai ba wai a'a kawai abinda kuka ga dama za ku ce ha abinda Allah nan ya shar'anta shi ne zaman lafiyar mutane kada garin da girgiza mun kai kamar ka dangare kuma ba aikin ba yawa idan mun fada idan mun fada ka tsaya ka bi za mu fara daga kan la tadkhulu buyutan jama'a kowa yana son gidansa ya albarka kowa to bari mu faɗi ladubban gidan in ka kafa gida ka yi shi ko kafin ka shiga me ya kamata gidan ya kafu a kansa waɗannan suna da abin da suke jawo albarka kuma ina gaya muku rashin bin waɗannan ladubban su ne suke jawo ma wasu gidajen matsala aljanun su shiga wane ne su ma su shiga ai ta samu matsaloli a gida kwanan nan na gaya muku kwanan ne ko suna za ka saka ma ɗanka ka kiyayi abin da duk baka san ma'anarsa ba kar ka tsora maka don zai iya zama maka musiba a gida kun ga na gaya muku lokacin da za a yi sulhu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Qurayshawa sun saba masa alƙawarin ka da aka yi aka zo za a yi sulhu da aka zo aka haɗu shugaban Qurayshawa da ya jagoranci tafowa don a yi sulhu manzo Allah ya tambaye shi ce kai me sunanka ya ce sunana Sahal annabi ya ce matsala ta zama da sauƙi saboda fa sunansa sauƙi kawai sunansa ko to ga Zardona shi sunansa Dr. Jamilu ko Jamilu ko kowa ya san Jamilu ko to shi kenan kada ce ba mun yi tsokala ko abin da na so sai aka samu wani shi kuma cikin sahabbai kullun ƴaƴansa fada suke a gidan da matan rigima an rasa yanda za a sai aka kawo ƙarar wajen manzo Allah sai aka tambaye shi aka ce masa me sunanka sai faɗi sunansa ashe sunan yana ɗauke da ma'anar matsala to kullum idan kana cewa ya Allah me kake nema ba sunan Allah kake kira ba to wannan jalalar da buwayar da karamcin da tausayin Ubangiji duka zai bi ka saboda kullum kana maimaita sunan kamar roƙo kake to yanzu sunansa matsala ko ɗan sai buɗi baki zai kira zai ce matsala ko ba gane ba matsala haka ake ta maimaita a sai sai sa gidan bi ya zama cike kullum da matsala annabi ya ce ka canza suna shi yasa ake da babu tahwilul ism ana da babu canza suna idan suna yana zama mantowa matsala saboda haka kada ka ji ana karatun wasu hadisai ana kiran wasu sunaye sai ka rubuta rubuta da alƙalamin sai ka ga ka juga bayanin ka san ma'anarsa so anan muna son mu karanta adabul buyut gida yana da wasu ladubba idan kana son gidanka ya albarka ba masallaci ba ne amma malamai sun jera wasu ladubba da za su kai kusan 20 da wani abu idan ana yin waɗannan abubuwa to ko gidan waye gidan zai albarka kuma na san kai kana so gidan zai albarka ni ina so kai ma kana so na farko aka ce in kai tafiya ka dawo ba masallaci bane gidanka amma malamai sun fi son ka shiga da kafar dama kafar ka ta dama ta fara shiga gidan kafin ka shiga gidan idan zai yi kai asuwai saboda wannan kuma abin da suke kallo shine kana da mata a gidan kuma ya kamata ta tare ka ta maka kiss nace kun gama ko in kun gama sai ku kyare ni kuma ba saboda kada ta maka kiss da warin bakin sai kai aswar kuma kafin ka zo ya kamata in ka riga ka aswar wannan da dubba ne gida ka dubi yadda musulunci ya tsara jin dadi a cikin gida amma kana nan kwadaro kawai haka da kai da matar ka kullum fushi ba kwa jin daɗin gidan ba ku shirya gidan ba to a irin wannan yanzu saboda Allah da za ka shigo da kafar dama matar ka ta yi marki haka kawai wani sai ya zo ya tsomo cikin gidan a in ya gama matar ka tana maka ke tora nan kun shiga uku wallahi wani in ba sa ba Facebook ya dora ka saboda kuna yin abin da ba a saka ku ba ba wanda ya saka ka wannan haƙƙin gidanka ne sannan sai kai wata addu'a bismillahi walajna wa bihi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkal haka manzo Allah yake idan kai wannan addu'ar sai kai sallama gidanka ne ba amma kai sallama manzo Allah yake albarka za ta sauka a gidan albarka za ta sauka a gidan shine na uku kenan wanda muka abin nan din shine taslimur rajul ala ahli mai gidan yayi sallama akan iyalansa na hudu daga cikin laduba shine tahsilul bait min ash-shaytan ka tsare gidanka daga shaytan ya shiga ciki wannan addu'o'i su ne da in kai za ka samu tsari daga shaytan ka tsare gidanka domin ko a wajen fita manzo Allah ya ce idan za ka fita kai addu'a aljani da yake yawo ko shaitani da yake yawo kai wannan azkar din da za ka fita ya ce to zai ce wannan gidan ba wurin zama ba ne ba wurin kwana ba ne ba wurin da za a ci abinci ba ne rundunarsa zai ɗiba ya ce a yi gama gidanka ya tsira daga shaitan na biyar shine hibzul bait min abasi shaytan ka tsare gidanka daga wasan shaytan akwai wasanni na shaytan waɗanda mutane sun sani wasu abubuwa da suke sun sani na shaytanu ba na Allah ne da manzansa na ga ka tsare gidan na shida shine adabul khuruj lokacin da za ka fita ka bi waɗancan ladubba بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وتقيل فقارة اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي إذن كي ونا الدعاء كفتا هو جاهل تبه جاهل تبه جاهل تبه جاهل تبه شكيان تبه شكيان تبه مكبه تابي ورولي تابقبه شفيقه shaytani kansa malaika yana ga ma an tafi zai ce ma kufita wa wukita yace wallahi an tsare ka kuma an isa maka ba wanda ya isa maka wannan to wannan ana son haka daga ciki ana son cewa a cikin gidan ya zamanto aikin da kuke na imani ne as-sadiq imani na gaskiya ba cuta ba cutar kai da ƴaƴanka da matanka kauna sai a tsakani in shedan ku ya shigo aka samu sabani to za a yi yafiya wannan ana son ka abuna gaba shi da as-sakinatu wal mawaddatu war rahma wadannan abubuwa guda uku kuma su ne tushe tubali na gida na gina aure aure in ya doro akan abubuwa guda uku to shi ne an cin masa nasara idan murhunsa ɗaya ya goce to tukunyar ku in kun yi wasa za ta zube saboda aure kamar wani abu ne wanda aka girka shi kuma zai fitar da sakamako dan haka mutanen gidan su zamanto as-sakina wal mawadda war rahma duk yadda za a kai ka samar wa matarka nutsuwa ta sama maka nutsuwa ka nuna mata kauna ka nuna maka kauna sannan kuma war rahma ka nuna mata tausayi ka nuna maka tausayi to sai Allah ya ji tausayi gidan wannan ana da buƙatar sa sannan kuma abu na goma shine iqamatul abin nan bait wafqi shar duk abin da za a yi a cikin gidan a yi kokari a ga cewa an yi shi ya yi muwafaka da shari'ar Allah to banda wannan sai a samu na sha daya at-ta'awun ala ta'a in kake tashi kai sallah da wuri ba tattara ta tayar ka cik kai sallah in ba ta tashi ba za ku yi taimako akan sai kun bi Allah ita ta taimake ka a lokacin da kasala ta dame ka kai ka taimake ta a lokacin da kasala ya dame ta na abi Allah a sauke wajibin ubangiji zan sa albarka at-ta'awun fi shu'udil usra taimako akan sha'anin ƴaƴa da family kada ku bar ƴaƴan ku haka nan kawai ku koya musu azkar ku koya musu zikiri ku koya musu istighfari ku koya musu salati ku koya musu hailala harshen su ya saba alhairai zai sauka a cikin gida ya zamanto an sabar musu da karatun alqur'ani na sha uku shi ne ada'ul huquqid zawjiyya akwai wasu haƙoƙi na aure matarka tana da shi a kanka kai ma kana da shi a kanta wannan ana da buƙatar kiyaye su abu na goma sha huɗu shi ne husnu tarbiyatul aulad ku kula da kai da matar ku ba da tarbiyya mai kyau na ƴaƴa domin za ku fitar da family nagartacce wanda ba zai damu al'umma ba idan kuka tsaya kuka yi wannan to madalla da abin da kuka haifa ba haifuwa ake ƙi ba ka haifuwa mutane bala'i ka ajiye musu shine ake ƙi amma duk ƴaƴan da za su zo su layar da ƙasa da ilimi da addini da sana'a waɗannan alheri ne a cikin ƙasa amma idan yara suka zamanto zaman banza suka iya zage-zage suka iya cin mutuncin manya suka iya wulaƙantar da mutane suka iya kuma ba su iya sana'ar komai ba sannan ba su da ilimi kuma ba su riƙe addini ba to ai kun haifi jafari dole gidan ba zai albarka na goma sha biyar abinda ake so shi ne ƙira'atu suratul baqara a rinƙa karatun suratul baqara saboda shaidanu suna yawo shaidanu ba na mutum ba na aljani ita kuma suratul baqara duk inda ake karanta ta to shaidanu ba sa zuwa gurin wannan zai tsare maka gida daga shaidanu kuma zai taimaka maka wajen albarka don ko sihiri aka yi a gidan ba zai yi tasiri ko mutanen gidan ake neman su da an musu tsafi ba zai yi tasiri ba a gidan saboda suratul baqara annabi ne yake wannan magana abu na goma sha shida shi ne istihbabul isti'zan wannan kuma shi ne mahallin ayar hatta tasta'anisu wato ku nemi izini na shiga gidajen mutane al isti'zan waɗannan su ne abubuwa da ake so sa'an nan tahbisu tifl ko atfal inda al-ghurub lokacin da rana za ta fara kowace mata ta rike yayanta a koya wa mata wannan idan rana ta yi doyija za ta fara to kada a bar yaro ya fita gida yara ƙanana kada ku bar su su fita saboda me saboda daidai lokacin aljanu suke bayyanuwa yadda kaga irin an yi ruwa zuzu ya fito din nan akwai su kwari in an yi ruwa an kunna fitila sai su fito su taya maya to haka aljanu suke fitowa daidai faduwar rana in kana bar in kuwa tana barin yaya komai zai iya faruwa da su idan an ci abinci a saka kowa ya rufe kwanon da ya ci abinci in kofi ne ka kifa shi in kwano ne ka kifa shi saboda manzo Allah ce akwai musifa cikin dare tana sauka a cikin kwanukan mutane idan ka zo ka ci abinci za ka iya samun ciwon da likita ba zai iya gane shi ba wannan duka akan gida ake wannan labarin ku hana ƴaƴanku shiga dosbin kawai yaro yanzu yana saka hannunsa cikin dosbin a'a duk abin da ya shiga dosbin na aljanu ne kasusuwa da ake zubawa na aljanu yaro idan ya dauka ya ci in yayi wasa to aljani zai iya zuba yawunsa kuma ya samu kyan ku gane waɗannan wannan yanzu muna son kafa tubalin gida kafin mu zo maganar shigansa ko rashin shiga shi yasa nake zan yi da tsaye da ku nazafatul bait musulunci in kana son gidanka ya albarka yana son tsafta a goge glass a goge komai a yi wane ne duka me ake kiransa ko abin nan da ake sa tsumma ana ta mobil ko to ai mobil ku dai ba masu turanci mu yan arabiya ne yawa sai ku tai yawa saboda haka a tsaftace gida domin akwai wani hadisi na manzo Allah da ya ga kamar gizo-gizo ya yi ta aiki ba mutum ne a gida akwai mutum so dan me zaka bar gidanka ya zama to haka a tsaftace wannan ana da buƙatar sa'annan karatun alqur'ani azkar na safe da na yamma zikiri zikirin safe da na yamma nawafil yawan nafil a cikin gida da karatun alqur'ani na ƙarshe shine man kulli ma yashghilu abil ibada duk wani abu da ka san zai shagaltar da kai daga barin ibada kar ka shigar da shi gidanka don zai zame maka musifa zai zama ya hana ka ibada so wannan shimfiɗa ce akan ayar za mu shigo la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kada ku shiga gida gidan da ba naku ba sai malamai suke tambaya limaza amara Allahu bil isti'za me yasa Allah yayi umurni da sai an samu izini za a faɗi da ni kuma muna ganin dole shi ne darasinmu na gobe domin lokaci ya zo kuma mu sani ba ko an ka daɗe yana da magana nan da mun ci lokaci ko? Ko da saura? Ok da saura? Da kuma bai da a sai gari yawai ba ka da aiki ne a yi muna da ina salloli ina wane ne da sauran su duka sai da gari ya wane a nan muna zaune ai ba zai yi ba Allah ya wata mana da ya kuri yawa wa alaikum assalam wa rahmatullah
Amin. Allah ya karɓi mu da dukkan abin da ya zama shi. waɗannan fata da suke yi fata ne waɗanda idan kuma kula da su na farko ya yi godiya ma Allah da barka kuma sabon kansu cikin wannan mutane kuma mun san wannan mutane da ke yi wannan ne wannan ne Allahumma salli